Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu rarren ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanmu dai ranar Alhamis 17 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da masauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Koriya ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirin da take yi na taron da aka shirye yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump. Miliyoyin mutanen kasar Burundi da ke Afrika ta Gabas na jefa ƙuri'a a yau a wani zabe da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta bayar da sanarwar kashe wasu 'yan Boko Haram da kubutar da wasu da aka yi garkuwa da su.
Ɗunguran jami'an sojan Operation Lafiya Dole da kuma na ƙasar Kamaru ne suka samu wannan nasara na halaka waɗannan 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin 15 a wasu farmaki da suka kai a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana takaicinta game da abin da ke faruwa da al'ummar zirin Gaza.
Prime Minister Nijar ya taɓo batun halin da ake ciki a zirin Gaza, biyo bayan kisan da dakarun Isra'ila suka yi wa Falasɗinawan da ke zanga-zangar adawa da matakin amincewa Jerusalem a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila.
Haka kuma za mu ji nasihar Ramadan daga bakin Malam Sunusa Ahmad Kutama, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Koriya ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirin da ake yi na taron da aka shirye yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump, bayan Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirinta na kera makaman nukiliya. Majalisar tsaron kasar Koriya ta Arewa ta bayar da wata sanarwa yau Alhamis, inda ta yi alkawarin cewa za ta tabbatar da ta ci gaba da cuɗanya da dukkan masu faɗa a ji a biranen Seoul, Washington da Pyongyang, don ganin cewa an yi taron kuma an yi shi a cikin halin mutunta juna. Maganar ko za a yi wannan taron na ran 12 ga watan Yuni ko ba za a yi shi ba ta kunnu kai ne jiya Laraba, biyo bayan kalamin da mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa na farko Kim Yang-wen ya yi, cewa gwamnatin Koriya ta Arewa za ta sake tunani ko za ta halarci taron idan Amurka ta ci gaba da nacewar sai Koriya ta Arewa ta wargaza shirinta na nukiliya. Shugaba Trump ya gaya wa manema labarai a fadar White House jiya Laraba cewa Amurka bata samu sanarwa ko za a zauna taron ba ko ba za a zauna ba. Haka kuma Trump ya ce har kwanan gobe Amurka za ta ci gaba da nacewa akan lalle sai an ga bayan makaman nukiliyar na Koriya ta Arewa. Miliyoyin mutanen kasar Burundi da ke Afrika ta Gabas na jefa ƙuri'a a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru 16 daga yanzu zuwa shekaru 2034. Mutanen da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka da ke wajen rumfan zaben a birnin Bujumbura da kasar baki ɗaya domin kada ƙuri'unsu. Wa'adin mulkin shugaban kasar a yanzu na shekaru 5-5 ne, amma kuskuremar da ake son a yi wa kundin tsarin mulki zai baiwa shugaban ƙarin shekaru 7 akan karagar mulki. Kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa kowane shugaba wa'adin mulki 2 ne kawai, amma ana ta ganin cewa sauya dokar zai baiwa Nkurunziza damar ya sake tsayawa zabe har su biyu nan gaba. Shi dai shugaba Nkurunziza, wanda tun shekarar 2005 yake kan karagar mulki, an sake zaben shi ne a karo na uku a shekarar 2015, abin da ya saba wa dokar da ta tanadi yin mulki so biyu kawai. Wannan matakin yana cikin yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu don maido da zaman lafiya a shekarar 2000 wanda ya kawo ƙarshen mummunar yakin basasa da aka yi a lokacin wanda akalla mutane 1200 suka rasa rayukansu yayin da wasu mutanen Burundi fiye da 400 suka yi gudun hijira daga ƙasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta ce barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yadu zuwa wani birnin kasar abinda ke haddasa fargabar wanzuwar cutar mai halaka mutane. An tabbatar da bullar cutar a cikin ɗaya daga yankunan da aka kebe na musamman daga garin Bandaka mai mutane fiye da miliyan ɗaya wanda kuma yake a arewa maso yammacin lardin Equateur. Bandaka na da tazarar kilomita 150 daga yankin karkar Bikoro inda anan ne bullar cutar ta samu asali a wannan watan. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yace wannan al'amarin abin damuwa ne. A yanzu dai hukumar ta ce za ta aika ƙwararru 30 zuwa birnin Bandaka don su nazarci lamarin. To labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla wani babban kusar majalisar ɗinkin duniya ya la'anci wulakancin da yace ana yi wa ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa dake aiki a ƙasar Sudan ta Koriya a ƙasar Sudan ta Kudu wanda yace hakan na hana ai yace hakan na iya hanawa akai agaji ga kusan mutane miliyan 7 masu bukatar agajin. Mark Lowcock wanda shine karamin sakataren hukumar kula da ayyukan bada agaji na majalisar yace a cikin watanni biyu kacal da suka gabata ma'aikatan bada agaji guda 4 aka halaka aka sace wasu kamar 10 a kasar sai dai ga alama kididdigar tashi bata hada da wasu ma'aikatan bada agaji da aka yi awun gaba da su ba a garin Yangiri na gabashin kasar. Lowcock wanda ya ziyarci Sudan ta Kudu a cikin wannan makon yace da gwamnatin kasar da kungiyoyin yan adawa ba wanda ya dauki wani mataki na ja wa mutanen saburki wajen hana su toshe hanyoyin hana ma'aikatan bada agaji kaiwa inda suka tasarwa. Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak wanda inda aka fitan nan ko da wasa baya tunanin cewa hukuma za ta iya taba shi ya shiga halin tsaka mai wuya bayan da ya sha kai a zaben da aka yi kwanan nan. Sai gashi yanzu kuma yana fuskantar tuhumar laifin cin hanci da rasha wanda ƴan siyasan da suka hada shi a zaben suka shigar. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne ƴan sandan Malaysia suka afka cikin gidansa suna neman takardun da ke da alaka da zargin da ake mushi na cewa yana da hannu a wata mundahana da miliyoyin daloli da ta shafi asusun raya ƙasa da ake kira 1MDB.
Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar sojan Najeriya ta fitar da sanarwar wata nasara ta samu na kashe wasu ƴan kungiyar Boko Haram tare da kubutar da wasu mutane da kungiyar ke garkuwa da su. Haruna Dauda na dauke da karin bayani.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole ta ba da sanarwar kashe wasu ƴan kungiyar Boko Haram guda 15 a wasu farmaki da suka kai kan ƴan kungiyar Boko Haram din a yankin tafkin Chadi a jiya. Sanarwar da ke dauke da sa hannu mataimakin daraktan hudar jama'a na rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya Dole, Kanal Unyema Umachuku, da kuma ya aikewa manema labarai na nuni da cewa ɗunguwan jami'an sojan Operation Lafiya Dole da kuma na ƙasar Kamaru ne suka samu wannan nasara na halaka waɗannan ƴan kungiyar Boko Haram ɗin 15 a wasu farmaki da suka kai a kan ƴan kungiyar Boko Haram ɗin a kudancin yankin tafkin Chadi, wanda suka tarwatsa tungan ƴan kungiyar Boko Haram ɗin a ƙoƙarin da suke yi na kawo ƙarshen raguwan ƴan kungiyar Boko Haram a wannan yanki da ma ƙauyukan da ke arewacin Borno. Ya ce rundunar sun fatattaki ƴan kungiyar Boko Haram a maɓoyarsu bayan musayar wuta da suka dinga yi da maharan da suka halaka maharan guda 11 a ƙauyen Gomaran da ke yankin tafkin Chadi. A wani harin da suka kai kuma a wasu wuraren guda 2 sun fatattaki wasu ƴan kungiyar Boko Haram a yankin Firgi da Maula, dukansu a ƙaramar hukumar Bama da Dikwa da ke jihar Borno. Yadda ne ma suka fatattaki ƴan kungiyar Boko Haram ɗin suka kuma halaka wasu guda 4. rundunar ce ta samu nasarar garo wasu makamai da suka rada single barrel gun guda daya da bindigan toka guda da karamar bindiga da ake kira pistol kiran hannu da babura guda hudu da injinan ban ruwa guda shida da injinan ban wuta guda biyu. Rundunar ce ta kuma kame wasu ayan gungiyar Boko Haram din guda biyu da ransu sanye da kayan sarkin soja da ake kira kuma flag. Har ila yau sanar ya kara da cewa rundunar ta samu kubuto da wasu mutane guda hudu da mata 33 da kuma kananan yara guda 16 daga magoyar ayan gungiyar Boko Haram din inda suka yi garkuwa da su, kuma yanzu hakan ana tantance su don a mika su ga hukumomin da ya kamata. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wai ka dike dun mutuwa mai ban tsawa do sai soja. Wai dike dun mutuwa mai ban
to a gaida Haruna Dauda. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda gwamnati ta bayyana takaicinta game da abin da ke faruwa da al'ummar zirin Gaza, inda rahotanni ke nuni da cewa dakarun Isra'ila sun halaka mutane, lamarin da jama'a ke ganin yana da buƙatar shirya zama na musamman domin duba hanyoyin shiga tsakani. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Da yake jawabin taya al'ummar musulmi murnar shiga watan azumin Ramadan ne, Prime Minister Niger ya taɓo batun halin da ake ciki a zirin Gaza, biyo bayan kisan da dakarun Isra'ila suka yi wa Falasɗinawan da ke zanga-zangar adawa da matakin amincewa Jerusalem a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila.
J'ai aussi une pensée pieuse pour les populations de la Palestine.
Birjira Fini yana cewa cikin yanayin damuwa tunanina ya koma wajen Falasɗinawa, musamman waɗanda ke zirin Gaza, inda a baya-bayan nan jama'a ke fuskantar rashin ragowa da rashin imani irin na ɗan adam. Gwamnatin Nijar na baƙin cikin abinda ke faruwa da waɗannan 'yan uwa da muke matuƙar goyawa baya a daidai wannan lokaci da suke fuskantar bakar azaba.
Le gouvernement du Niger exprime à ce peuple frère.
Rikicin Falasɗinu da Isra'ila da daddiyar magana ce da jama'a ke dauka a matsayin wacce ke da nasaba da son rai, musamman idan aka yi la'akari da yadda duniya ke nuna halin ko unkula akan kashe-kashen rayukan jama'a, inji Ustaz Malam Haja Kusa a kungiyar addinin Islama ta Al-Hisan.
Mayan kasashe na duniya bisa su kasashen turawa ke shimfada ba za su ji dadi, bisa su duk wani abu na arziki na jin dadi bisa kasashen larabawa ake samun shi, maimakon su yi abin ga su yi goninta da shi, su nuna cewa su ma in ba dai an ba Palestina lahiya ba arzikin su ba zai tabo ba, sai zamanto sun ji tsoro. Me yasa suka ji tsoro? Saboda neman kujerar iko kurum, kuma ga mu musulmi mu muka tabbatar da cewa Allah shike bada iko, kuma Allah shike hakame shi ga wanda ya gada ba.
Mutunta iyakokin da Majalisar Dinkin Duniya ta shata domin kayyade fadi da girman kowace ƙasa ita ce hanya mafi a'ala wajen warware wannan kikikaka, in ji malamai.
Hanyar da za a bi a warware wannan rikici cikin sulhu dole ne ita ce a komo a dibi asalin abin yaya yake. Yau duk kasashe in za a raba daidai bakin iyakarsu, kasashen duniya ke gamuwa su zo su ce a nan ai asalin shi na wane ne, kenan a tashi a bar shi a ba wane. Sai in an ga akwai sulhun da za a yi cikin dan wurin da yake na wancan ne, sai a ce to ayi sulhu. Kullum in kashi an ce ayi sulhu, an san me abin mai dan a daidaita a zamna lafiya, sai ayi sulhu. To wanga sulhun da za a yi, babu wani sulhu da za a yi a tabbatar ma Isra'ila da cewa wurin da take zaune na Palestina ne ba nata ne ba, saboda Isra'ila ba ta da wuri, aro aka bata.
To amma dan majalisar dokokin ƙasa Honorable Sa'idu Amma na kiran jama'a su dukufa da yi wa Falasɗinawa addu'o'i don fitar da su daga ukubar da suka tsinci kansu cikin ta.
Wannan abu yau mu addu'a kawai zamu yi, Allah ya saukake musu, Allah ya kawo sauki wanga abu, saboda ba su da mai kama musu sai Allah. Inda Amerika ka bude bakinta ta ce duk wanda ya kada ma wuri ka sado ka ban kara bashi korala, kuma ka ga masa musu kada ba, ina ka gane ha.
Sule Mumuni Barma, muryar Amerika daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallamu Mun Farma. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:14 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Alhaji Tijjani Tumsa, mataimakin shugaban kwamitin da shugaban Najeriya ya kafa domin farfaɗo da yankin Arewa maso gabashin Najeriya da 'yan Boko Haram suka daidaita. Alhaji Tijjani Tumsa zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyi akan ayyukan da wannan kwamiti da aka baiwa wa'adin shekaru uku take yi na farfado da yankin na arewa maso gabashin Najeriya. A saboda haka ga mai tambayar farko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Muhammad Ali ne.
To me tace tambayar ka?
Tambaya na shi ne mun samu sanarwa cewa an ware kuɗi domin raya wannan area ta North East. To kuma ba wani abu da yake gudana ko kuma wanda muka gani a ƙasa a zahiri. Ko akwai tsarin bayanin da za mu iya samu domin mu gamsuwa wannan hukuma tana ƙoƙarin farfaɗo da wannan area tamu?
To, ka gama tambayar taka?
Eh, tambaya ta bata kare ba. Domin bayan mun samu magana bayani kan cewa ƙudurin farfaɗo da wannan area tamu, za mu so mu ga cewa yaushe za a fara kuma da wannan area za a fara kuma yaushe za a fara wannan ayyukan duka yana cikin tambaya ta malama.
To, bari Malam Tijjani ya baka amsar.
A nan da ba ta ce amma na so san shi a wani gari yake.
Yana Maiduguri ne. Eh, a Maiduguri yake.
Inda aka so ba wannan kwamiti na musamman na shugaban kasa President Muhammadu Buhari an kai kayan abinci lokacin da ake bukatar shi a shekara 2017 wanda aka raba mutane ta fuskan nema kuma sema na wannan jihar. Bayan haka a yanzu haka ma ana ba da treatment na asibiti a Umaru Shehu General Hospital a kyauta saboda shi shugaban kasa a cikin wannan tsarin tashi ya kamata mutanen da suke nan abubuwan gudun hijira su sami kiwon lafiya a kyauta. To banda haka akwai mutanen da suka koma Bama su ma an taimaka da gina asibitin Bama da makarantu da suke jan da kuma sake koyar da malaman makaranta da suke Borno saboda a koma makarantu a ci gaba da koyarwa yara da ɗalibai wannan a jihar Borno kenan yayin da yake.
To
mun taimakawa kuma mutane da suke komawa garurukansu a ƙananan hukumomi kusan guda 15 wadda aka tabbatar cewa an sami zaman lafiya don su koma gidajensu sake gina gidajensu. Mun taimaka da kayan gini kuma mun yi kawance da wasu ƙananan masu ba da irin wannan agaji don su tabbatar da cewa hakan ya kasance. A wannan fannin ƙananan hukumomin sun haɗa da Zungala, Baman kanta, Goza, Biyu, Temasek da dai sauransu. Saboda haka an soma wannan ayyukan da yake faɗin baya gani.
To, bari mu je ga mutum na gaba. Mutum na gaba matso ka yi tambaya ko?
Sunana Ali Muhammad Ahmad Dushi.
To.
Tambayar da nake yi wa so na yi wa mai girma Alhaji Tijjani Kinta. Kashi kusan 90 cikin 100 na masu ƴan kasuwanmu wanda suke juya miliyan 300-400 yau ya koma hand to mouth, hannu baka hannu ƙwarya. Kuma an ka lura abubuwa a North East baya tafiya kamar yadda ya sani, kamar yadda Allah Ubangiji ya ɗaura shi kan wannan lamari. Tambayar da nake so neman ya za a yi a farfaɗo da ƴan kasuwanmu waɗanda suke sanin kowa ne North East ana zuwa a je a siyo kaya tun daga Turan mutane su zo su siyo kaya su tafi. Muna nan kasuwanmu na bunƙasa ga shi nan yanzu sha'anin kasuwa ya dakushe mutane suna hali kakanakari. Wannan shi ne tambaya na farko. To tambaya na gaba a jiya da kuma noma kashi 90 cikin 100 a abin da ya kama Borno State North East dai musamman Borno State ba inda aka yi noma na azo a gani mutane suna cikin wani hali. To waɗannan su ne tambayoyin da muke so mu yi tambaya guda biyu.
Yawwa to bari Malam Tijjani ya baka ansa. Alhaji Gareka, ka ji tambayoyin nasa ko?
Na ji tambayoyin nasu. Na farko dai wannan kasuwar ta Maiduguri da 'yan kasuwa da suke Borno nima anan na najima ana kasuwan shi abu wato abin da yake faruwa shine wannan abin al'ajabi da ya samu a Borno ya rusa mutane da suke kasuwa ya rusa musu jirari to abin da muke kokari mu yi shine zamu sami agaji daga wajen kashi da yawa daya akwai Bank of Industry wanda mun riga mun shiga magana da su yarjejeniya da su akan wannan committee zata ba su kudi kusan miliyan 100 farko amma su kuma za su ba da nasu agaji don a samu a farfado da ƴan kasuwa da suke Maiduguri bayan nan akwai wani committee na leadership world wanda shi ma mun shiga yarjejeniya da su wadda za a sami karin jari wa ɗan kasuwa fiye da biliyan ɗaya.
Kafin ka bashi ansa game da batun noman nan, wannan yarjejeniya da kuka shiga da Bank of Industry ɗin nan idan aka samu kuɗin su ƴan kasuwa ɗin bashi za a ba su akan kuɗin ruwa ko ko wani tsari za a bi?
Wato akwai yanayi kala biyu. Akwai wanda kudin ya danganci yadda muka same shi. Akwai wanda za mu ba da shi kaman grant wanda in aka ba shi dan kasuwa ya kamata ne ya farfado da jarin shi ba tare ya ba da kudin ruwa ba ya ba da bashin ruwa ba.
To
sannan akwai kuma bashi na ruwan ma kansa wanda za mu iya wa dan kasuwa da suke bukatar irin wannan kudin hanya da za su samu wannan irin kudaden.
To game da batun noma fa,
game da batun noma wato abin da yake faruwa shine su sojojin Najeriya sun karɓo wurare da yawa daga hannun Boko Haram amma ba za a iya zuwa a yi noma ba sai inda akwai zaman lafiya. Wannan shi yasa ake siyan kayan abinci ake kaiwa ake rabawa mutane kafin nan kafin su soma noma inda mahallansu suke. Wannan shi ne iya ƙoƙarin da muke yi a yanzu. Sannan wannan ƙoƙari kuma ya haɗu da shi tsari wanda muke shi wanda muke kira Buhari Plan wanda zai iya cigaba da ba wa ƙungiyoyin duniya dama na cewa su kawo abinci sannan a raba a inda ba a yi noma ba. A inda za a yi noma kuma muna da tsarin sayan fertilizer iri da kuma kayan ta a agaji har hatta ma kudi na agaji ma wanda za su yi noma kuma wannan abin muna yin shi ya kai shekara ɗaya da wani abu yanzu ta wannan fannin agajin wanda suke nan.
Abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
Madalla a gaida Jummai. Albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Assalamu alaikum. Ni ne Sanusi Ahmad Kutama. Shi dai azumi wato shi ne kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwan alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama har zuwa ƙarshensa. To wannan shi ne azumi wanda Allah ya wajabta wa musulmi. Wajibi ne matuƙar yana da lafiya matuƙar yana a gida ya wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda faɗar Ubangiji. Shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal hudi wal furqan wa kuma ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. An wajabta muku azumi kaman yadda aka wajabta shi ga wadanda suka gabace ku, ku yi azumin nan domin ya ja ku zuwa ga jin tsoron Allah. To Allah ya tabbata mana jin tsoron Allah ya sa wannan azumi namu ya tsakake zukatanmu da halayenmu gaba daya ya sanya mana karbuwa a cikin ibadanmu da kuma addu'o'inmu. Assalamu alaikum.
To Allah ya saka da alkhairi, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum muri Amerika, ku bani dama in ta daukacin al'ummar duniya murnar fara azumin watan Ramadan. Muna fata Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a enta a cikin wannan wata na Ramadanu, amin. Sannan masu hannu da shauni dama ta samu wajen taimakawa talakawa da abinci domin samun tikitin gidan aljanna cikin sauki. Sai kuma sako daga Aminu Adamu, Malam Madori da Rabi'u da Kot Dinnari da Umar, baban yaya sabon gida a jihar Jigawan, Najeriya. Baki daya sun ce assalamu alaikum muryar Amerika, dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan kasuwa a ƙasar mu Najeriya da ya kamata su ji tsoron Allah kar su ƙarawa masrufi kuɗi, su tausayawa al'umma lokacin wannan wata na Ramadan. Allah ya sa mu yi mai amfani. Sai kuma sako daga Abdullahi Bashar, kansila jirin daji jihar Kebbi, Najeriya. Yace assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa, gaskiya muna jinjinawa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika gabaki daya bisa namijin kokarin da suke yi. A koda yaushe na wayar muna da kai tare da sanar da mu halin da duniya take ciki. Muna addu'ar Allah ya ƙara muku basira da sanin makamar aiki, kuma ya kare ku daga sharrin masu sharri, amin. Ramar hukumar Taura jihar Jigawa da Aminu Adamu, Malam Dori da General Buhari Yahaya Unguru baki daya sun ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Dogon tunani da gwamnatin ƙasa ta Najeriya ta yi na sake sayan kamfanin wutar lantarki domin wadatar da ƙasar da haske, hakan yayi kyau. Da fatan wannan tunani zai kawo ƙarshen ƙarancin wutar lantarki da muke samu a daukacin ƙasar. Sako daga Alhaji Abbas, mai trader bakin kasuwa Shaladi, jihar Bauchi, Najeriya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Hafsat ta dawo mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, Sarfilu, Koriya ta Kudu na ta kokarin ganin cewa ba abin da ya canza a shirin da ake yi na taron da aka shirya yi tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban kasar Amurka Donald Trump, bayan Koriya ta Arewa ta yi gargadin cewa watakila ta janye daga ganawar kan matsin lambar Amurka na cewa sai ta ga bayan shirin ta na kera makaman nukiliya. Miliyoyin mutanen kasar Burundi da ke Afirka ta Gabas na jefa ƙuri'a a yau a wani zaben da ake jin zai iya tsawaita mulkin shugaba Pierre Nkurunziza har tsawon wasu shekaru 16 daga yanzu izuwa shekarar 2034. Mutane da dama sun tsaya a cikin dogayen layuka da ke wajen rumfunan zaɓe a birnin Bujumbura da ƙasar baki ɗaya domin kada ƙuri'unsu. Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak, wanda inda aka fitan nan ko da wasa baya tunanin cewa hukuma za ta iya taba shi, ya shiga halin tsaka mai wuya bayan da ya sha kai a zaben da aka yi kwanan nan. Sai gashi yanzu kuma yana fuskantar tuhumar laifin cin hanci da rasha wanda ƴan siyasa da suka kada shi a zaben suka shigar. Da sanyin safiyar yau Alhamis ne, ƴan sandan Malaysia suka afka cikin gidansa suna neman takardun da ke da alaka da zargin da ake mushi na cewa yana da hannu a wata mandahana da miliyoyin daloli da ta shafi asusun raya ƙasa da ake kira 1MDB. Ana dai zargin Najib ne da laifin cewa ya taka rawa a cikin sata mafi girma da aka taba yi a tarihin ƙasar, wacce ma'aikatar shari'a ta Amurka ta yi zargin cewa an saci makudan kudaden da suka kai dala miliyan 240 da miliyan 500. Najib dai ya musanta duk zargin da ake mashi.
To madalla, masu sauraro, da nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu ne Rob McLean, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa masu azumi a sha ruwa lafiya. Sai mun sake dawo da ƙarfe 9:30 na dare.
Yanzu kuma ga shirin yau da gobe,
shirin matasa.